sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 22 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk da ke kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane 13, kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani kudurin doka da ya kebewa mata kashi 1/3 na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jahohi. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a jami'ar tarayya ta jihar Zamfara, sun kuma sace mutanen da ba a tantance adadinsu ba a wata unguwa da ke kusa da jami'ar, kamar yadda shugaban jami'ar Farfesa Abubakar Ma'azi ya bayyana.
Wannan abu haka yake, a jiya da daddare sun shiga gidaje sun tafi da mutane fiye da adadi ba mu sani ba, domin wuraren ba wai mallakin jami'a yake ba, iyaka ƙauye ne wanda a kusa gare mu.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku ci gaban hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar a gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda ya tabo batutuwa da yawa ciki har da tsaro a Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumar kula da asusun tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice ta ce akwai yara sama da 8,000 da ke ta'ammali da makamai, abinda ta ce hakan ya sabawa doka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane 13, kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara, kamar yadda Roman Paddum, shugaban gudanarwa na garin Kharkov, ya shaida wa kafar yaɗa labarai ta Sputnik. A 'yan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-hare munana da ba a saba gani ba, in ji ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A cikin kwanaki hudun da suka gabata, ma'aikatar ta ce an samu rahotannin fashewar abubuwa a wuraren hada-hadar kayayyaki na Rasha da sansanin jiragen sama da na rundunar soja a Crimea da yankin Krasnodar na Rasha da kuma kusa da birnin Moscow. Har ila yau ma'aikatar ta ce da alama an sake kai hari kan jirgin ruwan Bahar Rum na Rasha. Rahoton ya ce fashe-fashe a sansanin sojin sama na Chikalovsky na da matukar muhimmanci, domin a nan ne ake ajiye jiragen sama na musamman na soji da Rasha ke amfani da su. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a, a karon farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Zelensky da Trudeau kuma za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar karfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu, Trudeau ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar gabanin isowar shugaban na Ukraine, cewa ƙasar Canada za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Ukraine yayin da suke fafutukar tabbatar da 'yancin ƙasarsu da kuma demokradiyyarsu, tare da kuma ɗabi'un da muke da su kamar mutunta doka da 'yanci da kuma dogaro da kai. Shugabannin biyu kuma za su yi tattaki zuwa birnin Toronto, inda za su gana da 'yan ƙasar Canada da suka haɗa da shugabannin 'yan kasuwa da 'yan asalin Ukraine mazauna Canada.
To madalla, kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kutsa jami'ar tarayya ta jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya a daren jiya Alhamis a unguwar Sabon Gida da ke ƙaramar hukumar Bungudu, sannan kuma sun sace mutanen da ba a tantance adadinsu ba ya zuwa yanzu a wasu gidaje da ke kusa da jami'ar. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi ya yi hira da shugaban jami'ar Farfesa Abubakar Ma'azu wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Rakaɗe, wannan al'amari da muka ji haka ne yake, kuma yaya al'amarin yake a halin yanzu?
To, wannan abu haka yake. A jiya da daddare, misalin ƙarfe 8, mutane suka ga mutane suna ta gudowa daga ƙauyuka, suna fitowa suka zo suna gudu. Mu muka ɗauka security ɗinmu, shi ma ya je ya kai rahoto duk inda ya kamata, ya faɗa ma mutane jami'an tsaro cewa ga abubuwan da ke faruwa. Bayan 'yan awoyi sai gashi sun shigo cikin gari, can za ka ji ga wuri can ana ta halbe-halbe, nan kuma cikin jami'a ga sunan suna cin karensu babu baka. Sun tafi clinic sun yi bugle, sun tafi adamin block ɗinmu sun yi bugle ɗine, sun tafi sun kayan ma mutane da hankali, domin duk waɗannan abubuwan mafi yawanci in an ka ce a cikin hostel na mata, abinda mutane ba su fahimta ba, hostel ɗin nan private hostel ne, haya ce mutane ke ɗalibai ke yi, cikin ƙauyukan nan ne suke zaune.
Okay, so, haraba da suke kusa da kuke?
Na cikin haraba da suke kusa da gare mu, don ba wai hostel ne na cikin jami'a ba. Ba mazaunin ɗalibai ba ne na cikin jami'a. So, sun tafi sun shiga gidaje, sun tafi da mutane fiye da adadi ba mu sani ba, domin wuraren ba wai mallakin jami'a yake ba, iyaka ƙauye ne wanda a kusa gare mu, wanda kusan wannan ƙauyen nan ne malamanmu da ɗalibanmu suke zaunawa.
Na'am, me ne sunan ƙauyen?
Sabon Gida. Sabon Gida, dama mafi yawanci malamai da ɗalibai sun yi zama a Sabon Gida da Damba. Amma dai tuntuni mun gaya ma mutane cewa to su sani cewa gwamma su zauna cikin gari ya fi musu da suna zazzauna a irin waɗannan wuraren, kuma suna duba kusanci da sauransu. To muna dai gaya musu, saboda shi security ba wai jihar Zamfara ɗaya ba ce, amma dai mu abubuwan da ke faruwa za mu ga cewa kamar ma kawai abun mu mutanen jami'a mu ake yi mashi. Don za ka ji ko dai ɗalibi na ko kuma sabina, shi ɗaya ne damuwanmu.
Shugabannin jami'ar Gusau ta garin Gusau kenan, Farfesa Abubakar Ma'azu.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya.
Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani ƙudurin doka da ya keɓewa mata kashi 1/3 na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da ƙudurin a ranar Laraba, inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis, Majalisar Dattawa ta Rajya Sabha ta amince da ƙudurin. Duk da haka, so mu aiwatar da ƙudurin dokar zai ɗauki tsawon shekaru. Dole sai an yi ƙidayar jama'a a Indiya kafin mata su samu kujerunsu a Majalisar Dokoki. Ɓarkewar annobar korona ce ta jinkirta gudanar da ƙidayar, kuma ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a yi ƙidayar ba. Tsarin wanda zai ɗauki shekaru. Da zarar an aiwatar da wannan tanadin dokar, tanadin kujerun zai ɗauki tsawon shekaru 15, amma majalisar na da ikon tsawaita shi. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Kungiyar Kwadagon Najeriya ta NLC ne wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakin da za su taimaka wa 'yan ƙasar shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. A watan Mayu ne dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da shirin na bada tallafin man fetur. Matakin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali, inda farashin iskar gas ya ninka fiye da sau uku tare da hauhawar farashin kayan abinci da sufuri. Haka kuma kungiyar Kwadagon tana son hukumomi su koma shirin na baya su sake duba albashin membobinta, sannan su bullo da tsarin sufuri mai rahusa mai amfani da iskar gas don rage farashin sufurin ma'aikata. A watan da ya gabata ne kungiyar ta NLC ta jagoranci dubban mutane kan titina domin gudanar da zanga-zanga, inda ta kira manufofin gwamnati a zama na kuntatawa talakawa. A cikin makon nan ne aka tashi baran-baran a wani taro da aka yi tsakanin majalisar zartaswa ta kungiyar ma'aikata ta ƙasa da jami'an gwamnati. Makonni biyu da suka gabata ne kungiyar ta NLC ta baiwa gwamnati wa'adin makonni biyu ta sauya manufofinta. Mai magana da yawun kungiyar Benson Opa ya ce a yau Juma'a ne wa'adin zai cika.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Idan ma sauraro ba su manta ba a shirinmu na hantsi a yau, mun kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York, inda suka taɓo batun juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ta ce za ta ɗauka. A ci gaban tattaunawar, ministan ya yi magana game da batun matsalar tsaro da Najeriya ke fuskanta.
To masu lura da al'amuran tsaro a Najeriya da ma wasu wurare sukan ce wato sha'anin tsaro a Najeriya ya taɓarɓare, kuma ana kokari, gwamnatoci na kokari, amma da alamar ba a samun yadda ake so. A matsayinka na wato ministan tsaro a Najeriya, akwai wani shiri na musamman da kake yi wanda za a ga sauyi akan irin yadda tsaro take a baya?
Da yardar Ubangiji za a ga sauyi, domin duka sojojin da na ƙasa da na ruwa da na sama yanzu suna aiki tare, da kuma su masu aikin ba da shawarwari na sirru suna aiki tare a dunkule, wanda a baya ya ɗan yi rauni hakan. Kuma sun tabbatar min da cewa da yardar Ubangiji za a ga ci gaba nan ba da dadewa ba, kuma na fara ganin alamu a irin aikin da aka fara yi yanzu.
To ya batun kayan aiki wadda a baya an san ana gwamnati tana zuba kuɗi wurin sayan kayan aiki, amma kuma kamar ba yi ake ba?
To ka san ana sa kuɗi wani lokacin yana dadewa kayan bai zo ba. Za ga an ba da oda wasu manyan kayan shekara biyu, shekara uku, har da masu shekara hudu ma kafin su zo. To yanzu dai ana samu suna shigowa, kuma ana ci gaba da siyan wasu. Na tabbatar kayan aikin ba za su zama da matsala ba. Kuma shi mai girma shugaban ƙasa ya ce a tattara duk bukatun da ake da su na kayan aiki a bashi. Amma kuma na ce in an tattara wayannan kayan aiki, hallau a gaya mana cewa yaushe za a samu sauki. Ga bukatar mu, ga kuma lokacin da muka tabbatar muku da cewa za mu yi irin wannan aikin za mu samu sauki. To irin wannan tsari aka dauko da shi, kuma ina ga daidar Ubangiji zai yi tasiri.
To akwai zargin da ake yi wato shugabannin soji ana akan zarge su da karkatar da wasu kudaden makamai zuwa wani abu na daban. Shin a wannan wato mulki na wannan sabuwar gwamnati za a ga lissafi daga ainihin waɗanda suke da alhakin sayan kayan makamai da ma waɗanda suka saya a baya, za su yi lissafi?
To abin da na sani da wannan zarge-zarge ne da ba za ka rasa yan adam da yi ba, abu ne na akwai ka'idoji, kuma yawancin makaman ma kusan manyan makaman da ake siya gwamnati da gwamnati ne, sai gwamnatocin da za a siya din sun yadda ake siya. So ban ga ba inda za a dauki manyan kudade na makamai wani ya cinye. Akwai kuma ai tsari na dokoki na yanda ake siyo abu, wato procurement laws namu na Najeriya, wanda tsari ne da ake bi, kuma za mu bi su dalla-dalla. Ba na tunanin akwai wannan abin da ake magana aka, to amma kuma da akwai a wannan karan da ina gaba zai yi.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya hira da ministan tsaron Najeriya, yanzu kuma za mu leƙa yankin arewa maso yammacin Najeriya, wato gabashin Najeriya, dangane da wani rahoto da hukumar kula da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF ta fitar, wanda ya ce akwai yara sama da 8,000 da ke ta'ammali da makamai. Ƙwararru a fannin tsaro sun yi ƙarin haske kan tasirin rikicin 'yan ƙungiyar Boko Haram a kan yara a yankin. Ita ma gwamnatin jihar Borno ta ce akwai buƙatar a ci gaba da ɗaukar matakan yaƙi da ta'addanci, duk da cewa zaman lafiya ya fara samuwa. Ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kungiyar lura da asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, da ake kira UNICEF a Turanci, ta ce akwai ƙididdigan yara sama da 8,000 da ke ta'ammali da ƙananan makamai ba bisa ƙa'ida ba, wanda hakan ya saɓawa doka. Kungiyar ta bayyana hakan ne a rahoton ta na 2009, wanda ta ce wannan mummunan al'amari ne, a ce ƙananan yara na ta'ammali da makaman wanda suka haɗa da mata da maza, kuma duk wannan ya samu ne a sakamakon rigingimun da aka haifar a shiyar arewa maso gabacin Najeriya, da kuma ya lamshi layukan jama'a bila adadin. Gwamnan jihar Borno da Profesor Babagana Umar Zulum, wanda kwamishinin yaɗa labarai da harkokin tsaro Profesor Usman Tahir wakilta, ya ce ko da shike yanzu an samu sauƙin lamari, kuma akwai buƙatar ƙara ƙaimi da ganin cewa an magance wannan batun rashin tsaro baki ɗaya.
Akwai muhimmanci gare mu sosai a nan Borno, saboda shekaru 10-13 da suka wuce muna cikin matsalan ta'addanci, to amma da bisa yardan Allah yanzu mun fita daga itinan nan, saboda yan ta'addan ma suna komowa ga gwamnati suna neman afuwa. Saboda mu ma a Borno muna fita daga kangin ta'addanci, kuma muna shiga zamanin lumana. Amma wannan shekaran akwai muhimmanci, saboda mun samu zaman lafiya ainu, kuma muna ci gaba da samun zaman lafiya.
Shiko shugaban jakarun wanzar da zaman lafiya na shirin arewa maso gabacin Najeriya, wato Ambassador Ahmed Shehu, ya yi bayani yana mai cewa
babban abu kaga kamar shekara 13 da ake rashin tsaron na abubuwa da yawa. Babban abu shine matasa, yanzu wani an haife shi a cikin matsalan nan, shi bai san komai ba sai dai karar murnuga, sai kuma ka gudu ka buya. So irin wayannan matsalolin ba zai sa yaro ya tashi har ya zama yana da ilimi da kokari me zai contribute ma shi al'umman shi ba. Saboda haka muka zauna muka gani, to me ya kamata mu fito, sai muka fito da harkan matasa, muka ce to duk matashi mai fasaha ya zo ya nuna mana menene yake da shi. Domin babban abin da muka gano, akwai matasa masu ilimi abu da yawa, amma wannan rashin zaman lafiyan yasa ba za a gansu ba, ba za a ji su ba, domin kowa yana tsoron kowa, kowa baya so ya zo ya zauna da jama'a. Shine musamman muka ce kowa ya kawo, yadda kake gani yara ga su sun yi jirgin sama, wani sun yi jirgi gidajen Bature, wani sun hada motar da yake tafiya da kanshi. Kuma wannan abin muka nuna a gaban jama'a masu ruwa da tsaki, kuma insha Allah wayannan abubuwan za a taimaka musu a ga cewa sun yi wani abu na zai cike cire su a cikin kuncin da suke ciki, domin su ma su yi contributing ma economy kasan su.
To koya ruman jahar Borno ke cewa ne game da muhimmancin zaman lafiya a wannan lokaci, gari wasu daga ciki da suka tofa albarkacin yakin su kamar haka.
Sunana Ambassador Dr. Hayatuddin Muhammad Adam. Na farko dai yau tashe-tashen hankula ya gallabi ko'ina a duniya, wanda ya kawo rashin zaman lafiya a kasashe da yawa. So abin da yake faruwa shine gwamnatocin wayannan kasashen su duba su gani shi me zaman lafiya yake haifarwa, kuma me rashin zaman lafiya yake haifarwa.
To sunana Muhammad Bukar Kulo, ni ne director na security na Network for Civil Society Borno State. Mu ne ma muke neman zaman lafiya fiye da ko'ina. Dalilin da yasa iktirafin da ya faru, abubuwan da ya faru, abubuwa da yawa ya koma baya. In ka duba, harkan noma ta koma baya, harkan kasuwanci ta koma baya, harkan karatu, harkan zamantakewa ma in ka duba ta koma baya. Ka san a Maiduguri da idan aka cire abinci a waje, ko an sanka ko ba sanka ba, za ka zo ka zauna ka ci abinci. Amma yanzu fa akwai dan tsarguwa.
Masu yin magana da yana cewa zaman lafiya da yafi zaman dan sarki, yayin da wasu ke kari da cewa har ma sarkin da kansa, wanda hakan ke nuna irin bukatar zaman lafiya din mai dorewa a kasar mu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a birnin New York da ke nan Amurka. A cikin shirin za mu duba jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a zaren majalisar, da na takwaran aikinsa Nana Akufo Addo na Ghana a babban taron, inda dukkansu suka taɓo batun juyin mulki da ake yawan gani a nahiyar Afirka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin tsokacin da masu sharhi suka yi kan jawabin shugabannin. Sunana Mahmud Lalu. Madalla. To, a ranar Talata da ta gabata ne aka bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya a karo na 78 a birnin New York da ke nan Amurka, inda shugabanni suka taru don duba halin da yankunansu da duniya ke ciki, cikinsu har da shugabanni daga nahiyar Afirka. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na daga cikin shugabannin da suka fara jawabi a ranar da aka bude wannan taro, kuma daga cikin batutuwan da ya taɓo akwai batun juye-juyen mulki a nahiyar Afirka, inda ya ce dole ne a tashi tsaye wajen ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya a nahiyar.
We must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups.
Yace ya kamata mu tabbatar da demokuraɗiyya a matsayin hanya mafi inganci ga ƴancin al'umma da muradunsu. Juyin mulki soji ba daidai ba ne, kamar yadda ake samun rashin adalci a shugabancin farin hula. Wannan guguwa ta juyin mulki da ke kaɗawa a nahiyar Afirka ba tana nufin an buɗe hanyar juyin mulki ba ne, illa gyaran matsaloli na shekara da shekaru. Ku bar mu zurfafa tunani.
A da ranar 26 ga watan Yuli, sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, kuma Tinubu ya ce har yanzu suna bibiyar lamarin duk da cewa wasu na ganin kamar batun ya sha ruwa.
Regarding Niger, we are negotiating with the military leaders.
Amma akan batun Nijar, muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayina na shugaban ECOWAS, ta yadda za a kafa gwamnatin demokuraɗiyya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki da kasar ke fuskanta, da ma batun tashi hankalin 'yan ta'adda da ke ƙara dagula al'amura a yankinmu.
Baya ga Nijar, ƙasashen Mali, Burkina Faso, Guinea, Chadi da kuma Gabon a baya-bayan nan duk suna ƙarƙashin mulkin soji ne. Wani batu da kusan dukkan shugabannin suka taɓo shi ne batun sauyin yanayi, kuma shi ma shugaba Tinubu, wanda wannan shi ne karo na farko da yake halartar babban taron a matsayinsa na shugaban Najeriya, ya yi tsokaci a kai.
African nations will fight climate change, but must do so.
Yace kasashen Afirka za su yaƙi sauyin yanayi, amma dole za su yi hakan ne bisa adalci kafin cimma nasarar wannan aiki. Wannan gangamin na buƙatar sa himma a fannin tattalin arziki.
Ƙididdiga ta nuna nahiyar Afirka kaso ƙalilan take haifarwa wajen matsalar ɗumamar yanayi a duniya, amma kuma ita ta fi cutuwa da matsalar sauyin yanayi. To, shi ma shugaban Ghana Nana Akufo Addo, yayin jawabin nasa a zoren taronmu na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya taɓo batun juyin mulkin da Tinubu ya yi a baya, da kuma batun matsalar ta'addanci da ke barazana ga yankin Sahel a nahiyar ta Afirka.
Instability in the Sahel and widespread terrorism.
Rashin zaman lafiya a yankin Sahel da yawaitar ayyukan ta'addanci sun jefa ƙasashen yammacin Afirka cikin matsanancin matsin lamba na siyasa da matsin tattalin arziki. Juyin mulki ya sake kunno kai, yayin da wasu ke kuskuren fatan cewa shi ne mafita ga barazanar da ke fuskantar al'ummar ƙasashen.
To sai dai kanar Umar Sanda mai ritaya tsohon jakada kuma mai shiri kan sha'anin diplomasiya a Ghana ya yaba da batun juyin mulki da shugaban ya bujiro da shi a taron majalisar. Sai dai ya ce akwai bukatar shugabannin nahiyar ta Afirka su daga kasancewa masu yi wa mutanen da suke shugabanta abin da suke bukata.
Kamin soja tunanin shi ma ya zo ya kama kamar ya dai bindiga a je ya tura sarauta. Akwai ababe da yawa da ke faruwa kuma yawancin na fito ga karan jama'a. Har yau dai mun saura muna dogara kai su masu arzikin da suke can sun idan ba su bamu ba shi mu samu
shi. Kana ganin daga gida ya kamata mu fara aiki kenan kafin mu nemi taimakon
wani? Ya kamata fara muna daidaita ababen mu.
Shugaban na Ghana ya kuma nuna rashin jin daɗinsa kan yadda ƙasashen nahiyar Afirka ba sa cin cikakkiyar gajiyar kasancewar su mambobi a Majalisar ta Ɗinkin Duniya.
This is the fourth time in the 66 years since we joined the UN that we've had the privilege of serving on the council.
Wannan ne karo na uku da muka kasance cikin wannan committee a shekaru 66 da muke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma waɗannan shekaru sun kasance lokacin mukin ciki da takaiciya gare mu. Mun shaida cewa manyan ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya na iya kira ga demokradiyya, rashin nuna bambanci da adalci a duniya, amma suna farin cikin aiwatar da aka san haka a cikin Majalisar Ɗinkin Duniya. Suna fifita ra'ayinsu fiye da na al'umma. Lokaci ya kai da za a gyara rashin adalci da aka jima ana yi wa wakilcin kasashen Afirka a tsarin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
A da ranar 26 ga wannan wata na Satumba za a kammala babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Masu saurare baki ɗaya abinda ya sau kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Idris Abdalla Bako da kuma Fiona Nindudu, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
A gaida Mahmud Lalo. To masu sauraro, saboda lokaci ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da wasu masu sauraro ke turo mana ba ta hanyar email, amma yanzu dai ga Zara ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaicen, wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk da kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane 13, kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Harin jiragen sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara, kamar yadda Roman Padun, shugaban gudanarwa na garin Kharkov, ya shaida kafar yada labarai ta Sputnik. A 'yan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-hare munana da ba a saba gani ba, inji ma'aikatan tsaron Burtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullun kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis, bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a, a karon farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Zelensky da Trudeau kuma za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani ƙudurin doka da ya keɓe wa mata kashi 1-3 na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da ƙudurin a ranar Laraba, inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis, Majalisar Dattawa ta Rajya Sabha ta amince da ƙudurin. Duk da haka, soma aiwatar da ƙudurin dokar zai ɗauki tsawon shekaru. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar Ƙwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur, ko kuma ta bullo da matakin da zai sa su taimaka wa 'yan ƙasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniya mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.